أهل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 30 daidai ga watan 4 watan Rabi'ul Tsani ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 22 ga watan 10 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ihya'us Sunna dake wanda unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 127 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara izau zamu ainihin koma baya mu tashi daga kan aya ta 125 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا كفاك akwai tambayoyi da muke da su da yawa zamu amsa guda biyu wadansu suna alaka ne da karatun sunan abi daud zamu amsa a ranar juma'a insha Allah mai tambaya na farko tambayar sun zo daga mutane da yawa wanda daya ta sake zuwa min yau zan hada gaba ɗaya na amsa su shi da dangane da mutumin da bai sallar witri ba har aka kira sallar asuba kira na biyu bi ma'ana al-fajr ya fito kenan shin ya halatta wannan witrin ko bai halatta ba abinda muke cewa shafa'i da witri da Hausa bare ne fito da abun sosai dan a gane to dan gane da wannan matsalan malamai suna da mazhaba guda biyu wani lokaci akai tambaya amfanin kawo maganganun malamai idan sun kai biyu ko uku saboda idan ka ji wani to ba zai zama maka sabo ba dama already ka riga ka sani sannan wanda ya aikata akasin naka ka san shi ma yana da dalili ba akan bata yake ba abu na farko shine dangane da mutumin da bai sallar witri ba mazhaba ta farko malaman da suka ce in har alfijir ya fita to mutum ba zai yi wannan witrin ba zai hakura sai ainihin gari ya waye da rana ta fito daga nan har zuwa lokacin sallar azhar yana da daman yi nafila raka'a 4 ko raka'a 6 ko raka'a 8 amma dai ba witri ba kun fahimci wannan abin da kyau wannan daga cikin masu wannan ra'ayin a cikin mu'asirun akwai Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa akan wannan ya tafi da kuma ɗaya daga cikin manyan malamai Ibn al-Usaymin rahmatullahi alaihi sun kafa hujja da ainihin hadisai da suka zo ɗaya a cikin Sahih al-Bukhari manzon rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace salatul layli masna masna فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تصلن دري ركعة بيو أكي أي سلم ركعة بيو أي سلم إذا متي أجي صوران الفجر زي فتا يوتر ركعة دايا يتبت دياي ونن وتر كافون الفجر يفتا نبيو حديث إمام مسلم حديث أبو سعيد الخدري الله قال ما سيدا النبي تي أوتروا قبل أن تصبحوا كوي وتر كافون كواي غري wayan gari kuma shine fitan alfijir to sai suka ce gargashin wannan suna ganin cewa ba a yin sallar witri matukar alfijir ya fito wannan shine daga cikin dalilan da suka tafi akai wadansu daga cikin malamai kuma suna ganin halaccin yin witri ko da alfijir ya fita in ya zanto ba al'adan ka bane makara kai ka saba yin witri kila kafin ka kwanta ko ka saba yin shafa'i da witri bayan ka tashi cikin dare bi ma'ana dai kana yin shi ne kafin alfijir sai bacci ya dauke ka baka farka ba sai bayan fitan alfijir suka ce in akwai lokaci ya halatta karama daga cikin dalilan su masu irin wannan maganan hadisi ne wanda asar imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan imamul albani ya inganta wannan asar din daga abdullahi dan mas'udu Allah kara masa yadda yace la haraja fi salati alwitri ba'da adhan alfajr ila iqamati as-sa ila iqamati salah babu laifi yin sallan witri bayan an kira sallan alfijir kafin da ya tsaye da sallah sannan kuma akwai ruwaya ita ma ta inganta cikin muwatta malik daga abdullahi dan abbas Allah kara masa yadda ya bada irin wannan fatawa halaccin ra musallan witri ko da alfijir ya fita kafin ai sallan asuba sannan a cikin Muwatta Malik akwai kuma ruwaya daga Ubadatu dan Samit shi ma Allah kara masa yadda ya bada irin wannan fatawan to ya halatta kai sallan witri ko da alfijir ya fita kafin ainihin sallan asuba to an tambayi Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi dangane da wannan matsala a cikin majmu'ul fatawa al-kubra aka ce menene matsayin yin sallan witri man an ce ne manna ma'an salatul witri ga wanda bacci ya dauke shi bai samu yi witri ba sai ya makara Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama sai ya bada amsa da cewa yusalli ma baina tulul fajri wa salatul subhi yayi sallan witrin nan tsakanin fitan alfijir da kuma tsaye da sallan asuba Ibn Taymiyyah sai kafa hujja da cewa kama fa'ala zalika Abdullah ibn Umar wa Aisha radiyallahu anhuma kamar da Abdullah dan Umar ya aikata haka nana Aisha ma ta aikata haka daga cikin sahabban da suke rama witri ko da alfijir ya fita akwai nana Aisha akwai Abdullah dan Umar Allah kara musu yadda to karkashin wannan idan kun fahimci duk maganganun da na kawo ke sa Salihul Munajjid sai ce duk wanda ka dauka yayi amma da an samu aikin sahabbai daga ciki kuma akwai matar annabi radiyallahu anha ina fata an gane wacce ba za ta aikata abu ba tare da dalili ba nana Aisha akwai Abdullahi dan Umar daga cikin masu tsananin bin sunna a cikin sahabbai akwai fatawan Abdullahi dan Abbas akwai fatawan Ubadatu dan Samit wanda duk manyan sahabbai ne sun bada fatawan halaccin yin sallan witri Aisha tana mai da Abdullahi dan Umar idan suka makara abinda ake so ya zama ba al'adanka bane ba makara kai sannan dalili mai karfi da Ibn Taymiyyah ya kafa hujja da shi bayan wannan yace hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewar man nama ani salati aw nasiha duk wanda ya bacci bai samu yayi sallah ba ya makara ko kuma ya manta bai yi sallah ba falyusalliha idza dhakaraha yayi sallan a lokacin da ya tuna fa innahu lawaqatuha wannan shine lokacin sallah to sai suka ce karkashin wannan yace as-sala nafila ya shiga ciki farilla ya shiga ciki yanzu kai ma makara kai baka farka ba sai da alfijir ya fita babu laifi kai witrinka yanzu ba ganganci bane ba kamar wanda ya kwanta bacci bai farka ba kawai sai da rana ta fadi bai sallar la'asar ba ya kwanta zai kai lula bayan sallan azhar kai lulan shi wuce kai lula sai suka ce to a lokacin da ya farka din nan ko da rana ta fadi shi ba qara'i zai yi ba hukuncin sa shine a yanzu ne lokacin sallar shi saboda yanzu ya farka saboda wannan hadisin kun fahimci abin da kyau idan ka duba Muwatta Malik karkashin Imam Malik ya kafa hujja ma da waqimis salati lizikri sai kafa hujja da halaccin wanda ya farka daga bacci ko ya manta sallah a lokacin da ya tuna kawai a lokacin zai yi ta ya kafa hujja da wannan aya wallahu ta'ala ala wa alam saboda haka dai ya halatta bisa ga aikin sahabbai da kuma wannan hadisi sai tambaya ta biyu wanda zan tsaya akai wannan ya aiko tambaye ne daga wata jaha yake cewar yana da aboki yana da mata hudu matan shi hudu foster general kenan ko to kuma sai je yana neman wata da aure ya masa magana sai ya ce wai aje ta ne standby idan ɗaya ta masa ganganci sai ta waje sai wannan ta shigo to abun yana damun shi to yanzu kuma ita wannan da yake nema ta biyar din an musu rasuwa zai je gaisuwa ya gayyace shi akan ya raka shi ya halatta je ko bai halatta ba in ba ba hoshi ba zai wannan abun nan Allah wannan aikin mutanen mu kenan duk al'umman da ya zama ba abin da ta sanya daga ciki sai jima'i wannan al'umman ta lalace malam bahushi kenan kalidun masallatan mu na juma'a galibi da kasuwannin mu da kan titunan mu tallan maganin karfin maza saboda shugabannin mahaukata da social media kai har ma yanzu da gidajen TV sannan masu islamic medicine da suka sawa kansu suna islamic medicine wannan in kana so kai kuɗi da wuri a wannan harkan ya zama kana bada maganin karfin maza da maganin ƙarin ni'ima na mata yanzu ne zaka samu kuɗi al'umman mu ba abinda na sani sai wannan abu. Shaba'anu lahi in ji wani mai waka. To karkashin wannan duk matar da haramun ne ka aure ta, haramun ne ka neme ta. Kun gano wannan abin da kyau? Duk matar da haramun ne ka aure ta, to kuma haramun ne ka neme ta. To idan kana da mata hudu, ya halatta ka kara ta biyar? Bai halatta ba. To akan haka haramun ne ka nemi wannan matar. Wannan kuma akwai dalilai da yawa na shari'a. Abu na farko, Ibn Qudama cikin Al-Mughni, Allah mishi rahama, daga cikin manya-manyan malaman Hanabila, yace hurmatul aqdi 'ala al-khamisati wa butlanuhu fa mahallu ijma'in bain al-fuqaha'i. Yace auren mace ta biyar da kuma in an daura auren, auren ya lalace babu shi, wannan ijma'i ne wurin malamai, babu sabani. Da za a daura auren ma auren an daura banza, babu shi. Abu na farko kin. Abu na biyu, Sayyid Sabiq a cikin fiqhus sunna rahmatullahi alayhi yake cewa yana halatta ka nemi mace, amma sai in an kiyaye abubuwa guda biyu. In an rasa waɗannan, to haramun ne ka nemi mace. Daga ciki shine haramun ne ka nemi mace da haramun ne ka aure ta. Kun gane ma'anar magana? An tambaya Abi Abi Rabah da Mujahid dina cikin musannaf da Ibn Abi Shayba, ya halatta mutum ya nemi mace ta biyar bayan yana da aure ce? Bai halatta ba, haramun ne, baya halatta. Wannan asar ne ingantattu cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, Allah mishi rahama, daga Mujahid da kuma Abi Abi Rabah. Bayan nan a wuri ɗaya ne malaman Shafi'iyya suka ce macen da ya halatta ka neme ta, wanda yake kuma haramun ne ka aure ta, bisa sharadi mace ce guda ɗaya. Ita ce macen da take mushrika, wacce ba ahlul kitabi ba, ka aure ta da sharadin zata musulunta. Kun fahimci magana? Kana neman ta da aure, ka mata sharadin kafin fa daura aure sai kin musulunta, tace ta yarda. To kafin ta musulunta halal ne neman da kamata bisa wannan sharadin. Ban gane ko kun gane maganan ba. Amma in ba wacce take mushrika ba, duk mace da haramun ne ka aure ta, haramun ne ka neme ta. To akaka haramun ne kana da mata hudu, ka zo kana neman ta biyar, wannan haramun ne, baya halatta. Aikata kuma sabon Allah ne, wannan malami ba su da sabani akan wannan abu. To shi wannan mai mata hudu, na farko yaji tsoron Allah subhanahu wataala, neman da yake haramun ne, kuma sai ya nemi sanadi kowane iri ya sake wata. Kaga wannan zalunci ne. Ba ta yi laifi ba ma zai ce ta yi laifi, dan dai ba ta takarda a samu ɗakin da wacce za ta shigo. To wani irin hauka ne wannan abu. Kuma babu laifi ya ƙara ganin wata nan gaba, ya ƙara fidda wata. Na san wanda auren shi 18. To wani irin hauka ne wannan abu. Kuma bisa zalunci ba wai ya samu jarrabawa ba, a shi kawai azzalumi ne. A takaicen takaita dai, mu ji tsoron Allah, ka sani duk abin da kai Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akai. Idan ka zalunce su, dan kaga wata zaka aura, nan ma kuma Allah ta'ala zai saka musu bisa wannan zaluncin da ka musu. Da haka wannan abokin naka ka mishi nasiha, in yaki haramun ne ka raka shi neman wannan aura. Allahumma amin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Zamu tashi kan aya ta 130 ne ko 135. Wannan darasin mu na nan ne malam Usman Jau. Na? Darasi na 38 a cikin suratu Al-Baqara insha Allah, wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Na'am.
Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin.
Ubangiji yace wa qalu kunu hudan aw nasara. Wa qalu ku ce, wa qalu suka ce, afwan, kunu hudan, ku kasance yahudawa, aw nasara ko kirista, tahtadu sai ku shirya. Bi ma'ana yahuda da nasara suna da'awan cewa idan kana son shirya ka bi addininsu, wanda baya kan addininsu baya kan shirya. Kullu ka ce bal millata ibrahim hanifan, bal bari ma dai bi ma'ana ba haka bane ba, an kore wannan abun da ya gabata cewar in za kana so ka shirya sai ka zama Yahude ko ka zama Nasare, bal wannan maganan ba gaskiya bane ba. Millata Ibrahim hanifan, kalmar millata innan maf'ulun bihi ne mansubun, ana nema mishi fa'ili ana nema mishi kuma fi'ili. Sai malamai suka ce zaka kaddara ul bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, ai mu dai zamu bi addinin annabi Ibrahim hanifan, miƙaƙƙen addini, wa ma kana minal mushrikin, da dai annabi Ibrahim bai kasance ainihin mushriki ba. Mun karanta satin da ya gabata ruwaya ta inganta, Muhammad bin Ishaq al-Madani ya kawo daga Muhammad bin Abi Muhammad, yace haddathani Sa'id bin Jubairin daga Abdullah dan Abbas Allah kara masa da kale yace waɗansu daga cikin Yahudawa suka ce da annabi alaihi salatu wassalam mal huda illa ma nahnu alaihi, babu wata shari'a sai abin da muke kai, fattabi ina ya Muhammadu tahtadi, ya kai wannan annabi mai girma ka bi addinin mu na Yahudanci sai ka shari'a. Wa qalatin nasara misla zalik, hakanan su ma nasara suka faɗi irin wannan maganan cewar babu wata shari'a sai addinin Kiristanci, suka ce annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya bi addinin sai ya samu shari'a. Fa anzalallahu azza wajal, Allah sai ya sako da wannan ayan, wa qalu suka ce kunu hudan aw nasara, ka kasance ku kasance Yahudawa ko ku kasance nasara, tahtadu sai ku shari'a. Qul, Allah ya ce ka ba su amsa da cewar bal ba haka bane ba, millata Ibrahim hanifan, zamu bi addini annabi Ibrahim mai kyakkyan addini, wa ma kana minal mushrikin, da dai bai kasance daga cikin mushrikai ba, sai Allah ya ce ce qulu ku ce amanna billahi, mun yi imani da Allah. Bayan sun yi wancan maganan, Allah ya rushe wannan maganan ya musu raddi, sai ce qulu ku ce amanna billahi, mu kan mun yi imani da Allah subhanahu wataala, wa ma unzila ilaina, mun yi imani da abinda aka saukar zuwa gare mu na alqur'ani, wa ma unzila ila ibrahim, haka mun yi imani da abinda aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'ila da ɗansa isma'il wa ishaqa da dan shi Ishaq wa Yaquba da jikan shi annabi Yaqub wal asbati da kuma zuriyar su bi ma'ana jikokin su, domin tun daga kan annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk annabawan da Qur'ani ya bada labarin su jikokin annabi Ibrahim ne. Yana daga cikin albarkan da Allah mishi, duk wani annabi da yazo zaka samu daga zuriyar gidan annabi Ibrahim ne. Allah ya ce wa ja'alna fi zurriyatihima annubuwata wal kitab, mun sanya a cikin zuriyar su annubuwata bi ma'ana annabta, wal kitab da kuma ainihin littafi. To sai Allah ya ce ku ce kun yi imani da Allah, kun yi imani da alqur'ani, kun yi imani da abinda aka saukar waɗannan annabawa Ibrahim, Isma'il, Ishaq da Yaqub wal asbati da jikokin su, wa ma utiya Musa wa Isa, haka nan mun yi imani da abin da aka ba annabi Isa da annabi Musa alaihi ma assalam. To sai malamai suka ce kaga da aka ce wal asbati da jikokin su, ai annabi Musa da annabi Isa suna cikin jikokin annabi Ibrahim, me yasa aka sake maimaita su bayan sun shiga cikin wal asbati? aka ce an sake maimaita su ne saboda matsayinsu da darajarsu dan su biyun gaba ɗaya suna cikin ulul azim min ar-rusul saboda aka saboda darajarsu da matsayinsu da aka kawo su a cikin taro sai aka kuma ware su aka ambaci sunansu kamar da Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi yace wa jibril wa mikala kaga yace wa malaikatihi da malaikun Allah kuma sai yace wa jibril da malaika jibril wa mikail da malaika mikail kaga saboda matsayin su ne da darajar su sai aka ƙara ambaton su bayan kuma an kira sunan malaiku wannan kuma dabi'a ma ta dan adam koda a taro ana gabatar da mutane sai ga an ware waɗansu an ambaci sunansu haka ne ko ba haka ba to haka su ma a wannan usulubi ne na girmamawa an kira annabi Musa da annabi Isa a cikin taron annabawa sai aka ware su kuma aka kira sunayen saboda girmama su wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim haka nan muni imani da duk abin da aka bawa annabawa daga wurin ubangijin su la nufarriqu baina ahadin minhum mu kan musulmai ba ma rarrabawa tsakanin su bi ma'ana ba za mu ce muni imani da wannan annabin wancan ba mun imani da shi ba kamar yadda yahudawa sun yadda da wasu daga cikin annabawa sun kare ta wadansu haka nan su ma nasara sun yadda da wasu annabawa sun kare ta wadansu annabawa to ka'ida ta musulunci kuma shine ababin tauhidi annabawa ana imani da su ne jumlatan wa tafsilan jumlatan shine duk annabin da Allah ya aika shi duniya ka san shi ko baka san shi ba ka yi imani da shi wa tafsilan duk annabin da Allah ya bada labarin shi a Qur'ani ka yi imani da shi Allah ya ambaci annabawa ne guda 25 cikin Qur'ani mai girma guda 25 to waɗannan 25 din gaba ɗayan su manzanni ne bisa ga zance mafi inganci Ibn al-Usaymin Allah min sharahama a cikin tafsirin shi ya tattauna wannan matsalan cewa annabawan da aka kira a cikin Qur'ani gaba ɗayan su manzanni ne ko kuma a akwai annabawa akwai manzanni ce gaba ɗayan su manzanni ne dan nasin Qur'ani ya ce wa rusulan kar kasasnahum alayka min qabl to kaga ashe wa rusulan din nan duk wanda aka kissanta masa din manzo ne kenan bisa wannan dalilan da waɗansu ayoyi duk wanda aka kira cikin Qur'ani manzo ne kuma annabi ne alaihi wassalam Allah sai ya ce wa nahnu lahu mukhlisun gare su gare shi kadai shi Allah din muke sallamawa muke mika wuya da tauhidi da kadaita shi da ibada subhanahu wataala wannan ayar akwai makamanciyarta a cikin suratul al-imran Allah ce kul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbati wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun bambancinta da wannan ana an ce kulu amanna billahi wama unzila ilaina can kuma kul amanna billahi wama unzila alaina malamin suka ce me bambancin su daga cikin abin da malamin suka ainihin bididdigi suka bada amsa suka ce daga cikin bambancin su shine a can ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan kuma ana magana ne da mu masu imani da shi kaga kulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila ilaina al-intihah kenan dan mu Qur'ani ba an saukar mana da shi bane ba an saukar da shi nan zuwa gare mu wanda aka saukar Qur'ani shine manzon Allah dan shi aka yi wahayi haka ne ko ba haka ba Qur'ani mu an aiko mana da shi ne an saukar da shi ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan ana magana ne daga magarin mutane waɗanda yake ba annabawa ba tun daga kan sahabbai har musulmin karshe da za a yi duniya ta tashi ya Qur'ani ya zo gare shi ne ba ya zo akan shi bane ba kun gane bambancin abun to sai a can kuma aka ce kul amanna billahi wama unzila alaina ya kai Muhammad ka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila alaina aka kawo ala dai yanzu Qur'ani akan shi ya sauka dan an ce can kul nan kuma an ce kulu a takaice dai wanda ya san ayoyin zai gane abin da malaman suke nufi wanda bai fahimta ba kuma Allah ba shi ladan sauraro amma dai qulu amanna billahi wama unzila ilaina domin kalman ila tadullu ala al-intiha wal ghaya ina fata an gane amma kuma ala tana nan ainihin al-ulu wani abu ne daga sama zuwa ƙasa akan wani wannan akan annabi ya sauka shi aka yi wahayi abu na biyu dangane da wannan ayar ya tabbata a cikin hadisai annabi yana karanta wannan ayar a cikin sallan anihin rak'atan al-fajri hadisai sun zo da ruwaya daban-daban Imam al-Albani ya kawo su da yawa cikin safar salatin nabi annabi yana karanta suratul kafirun bayan fatiha raka'an farko a raka'a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu ahad suratul ikhlas sannan kuma wata ruwaya ta zo yana karanta wannan ayan a raka'an farko bayan fatiha a raka'a ta biyu kuma akwai ayoyi daban-daban da malamai suke ta kawowa bisa ga fahimtar abinda hadisin ke nufi wasu malamai suka ce yana karanta fadin Allah ne falan ma hasa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna suka ce ta wannan ayan annabi ke karanta a raka'a ta biyu wasu malamai suka ce ana karanta ayan qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'an wa la takhudhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimuna wasu malamai suka ce wannan ayan yake karantawa saboda hadisin ya ce yana karanta wannan ayan yana kuma karanta ayan Ali Imran wanda karshen ta qulu shahadu bi anna muslimuna to karshen ayan kuma duka iri ɗaya ne ina fata an gane to in ka dauki wannan ko ka dauki wancan duka yayi yana daga cikin sunnan anihin rak'atan al-fajri malaman malikiya mazhaban mu kenan suka ce fatiha kadai ake karantawa hujjar su kuma shine abinda yasa suka ce a karanta fatiha kadai saboda hadisin nan na Aisha annabi kan yi wasu nafilfili kafin sallan asuba raka'a biyu khafifataini wadanda yake masu sauki wanda ba su da tsayi ta dabi'an sallan annabi kan ja sallah tace har ina tunanin ya ma karanta fatiha kuwa to akan wannan sai malaman mu na malikiya suka ce to inda har tana tunanin an yi fatiha ko ba yi ba to fatihan kada aka yi ina fata an gane Imam an-Nawawi Allah bin sharhama yace gaskiyar magana babu hujja a cikin wannan hadisin domin ta saba ganin annabi na jan sallah ta yi tsayi da ta ga yi sallah ai daga jeruwa kila fatiha da kuliya ko fatiha da wannan ayan a tunanin ta ko fatiha ma ba a gama ba saboda fatiha ya dan yi ta ne da sauri wannan baya kore an karanta wata sura haka Imam an-Nawawi yace rahmatullahi alayhi to ko ma dai menene abinda yake zance mafi karfin dalili din a kara da sura wanda kuma ya zamo ainihin ya rike maganar masaban malikiya baya kara sura sallar shi tayi dan kaida shine la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba duk sallan da aka yi fatiha sallan ta sha ina fata an gane yasa malamai suka ce ko da limami ne bai iya karatu ba inda ya iya karatu fatiha to a bashi uzuri kana ce za a cire shi a limanci sai da ya ta dallalla bashi ya koyi karatun surori saboda zauna lafiya dan wani idan ka cire shi sai rigima ya tashi shi ma yana da jama'an shi sai masallaci da biyu sai ya bude na shi kaga shikenan an samu matsala sai sa Allah jika nan Allah jika malam Mahmud gumi ladanin da ke kiran sallah yake na gargajiya aka ce sai an canja shi ce to a kawo ai a kawo min mai tajwidi yace tun kafin ku tajwidin yake kiran sallar shi ku yi hakuri ya kusa rasuwa in ya rasu sai ya sa wani yace idan ya kira ana fahimta ana zuwa sallah shikenan abinda ake so da mu a kira a zo sallah sai Allah yace me
fa in amanu bi mithlima
ونحن له عابدون Ubangiji ce fa in amanu idan suka yi imani su Yahudawa da Nasara bi muslima amantum bihi da irin abin da ku kuka yi imani da shi na alqur'ani da annabawa gaba ɗayan su ba tare da kurrarrabe ba faqad ihtadaw to hakika sun shirya ashe in sun yi imani aka sanna ku ba su shirya ba malamai suka ce wannan ayan tana nuna falalan sahabbai dan da su Allah ke magana fa in amanu wanda zai fara shiga shine sahabi kafin duk wanda yazo daga baya dan duk ayar da ta sauka a lokacin da annabi ke raye idan tana magana da mutanen da sahabbai take magana ko ba haka ba dan lokacin ni da kai ba ma nan masu suka da dan gungu ba sa nan da sahabbai Allah ke magana kai tsaye fa in amanu ya ayyuhas sahaba idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ya ayyuhas sahaba faqad ihtadaw hakika sun shirya to sai malamai suka ce duk wani addinin da ake a yau ya ci karo da abin da sahabbai suka fahimta wallahi ba gaskiya bane ba dan Allah ce fa in amanu bi muslima amantum bihi idan sun yi imani da irin abin da ku kuka yi imani da shi faqad ihtadaw hakika sun shirya to idan kana so ka hadu da Allah lami lafiya Imam Malik ya baka satan amsa yace duk abinda bai zama addini ba a lokacin annabi da sahabbai falam yakun liyawm dinan a yau ba zai zama addini ba a lokacin su Imam Malik fa har ya bar duniya Imam Malik annabi bai shekara 200 a kasa ba har Imam Malik ya koma ga Allah annabi bai kai shekara 200 da rasuwa ba an haifi Imam na Malik annabi bai shekara 100 a kasa ba a lokacin da aka haifi Imam Malik annabi yana da shekara 80 ne da uku da barin duniya dan haife shi hijira tana da shekara 93 a cikin 93 zaka cire 10 na zaman da aka yi a Madina ina fata an gane to amma yake cewa duk abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai to a lokacin Imam Malik bai zama addini ba to ina ga yau shekara 1400 da wani abu da barin annabi duniya da sahabbai sannan ka zo ka ce kuma sanan tun da annabi ya rasu ya koma ga Allah ya wafati kafin na shekara 100 sahabbai gaba ɗaya sun kare bisa ga zance mafi karfin dalili dan wanda yake ya rasu na ƙarshe a cikin sahabbai ya rasu ne hijira tana da shekara 110 to kaga zaka cire 10 nan na zaman Madina ne shekara 100 kenan har yakan ce duk duniya a yau ba wanda ya taba ganin annabi da ya rage in ba ni ba yana ma fada da kanshi yace mu biyu ne ɗayan ya rasu yanzu duk duniya ne kadai ne wanda na taba ganin annabi da ido na to shi yasa duk wani abu ya zamo ya dace da fahimtar sahabbai yanda suka gani daga annabi yanda suka ga tabi'ai fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw ko wa in tawallaw idan sun waske sun juya da baya fa inna ma hum fi shiqaq hakika suna cikin sabani ashe ba abin da ke kawo sabani irin saba qur'ani da hadisi da kowa zai ajiye nashi gaba ɗaya kaba tare a farfajiyar manzon Allah alaihi salatu wassalam ya khaira man yamama al'afuna sahatahu sa'ayan wa fawqa mutunil ayniki rusumi kowa ya zo farfajiyar annabi a tare da an daina wannan rigima amma wancan ya ja nashi wannan ma ya ja nashi wancan ya ja nashi wancan ma an shiga cikin rububi kenan kun fahimci wannan abin da kyau fa inna ma hu fi shiqaqin hakika suna cikin sabani shi yasa tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace iftaraqatil yahudu yahudawa sun rabu ala 71 firqa har kashi 71 وافترقت النصارى على 72 فرقه سو كما نصارى سن كسو كشي 72 وستفترق هذه الامه wannan al'umman ta wa'in ji annabi za ta kasu ala 73 firqa har kashi 73 wannan gaban shine wanda ya inganta kullu hafin nari illa wahida bisa ga zance mafi inganci bai inganta ba akwai malaman da sai inganta akwai wadanda ba sai inganta shi ba to akwai sabani kan ingancin shi ku fahimci wannan abin da kewa amma wannan gaban farkon babu sabani akai ka taba jin wannan magana da yawa daga cikin malaman hadisi sun rusa wannan malaman hadisi fa na da ba na yanzu ba Ina fata an gane. Akwai wanda ko suka ce ya inganta. To idan ya inganta wace ce wannan wahida din? Wace ce wahida? Yanzu a Najeriya Izalan Kaduna ce wahida din? Ko ta Jos? Ko Salafiya mutashaddiduna? Ko Salafiya mutawassitun? Ko Salafiya mutasahilun? Na'am? Za a ce duk abu ɗaya ne ko ba sa shiri da juna? Suna ta yakan juna? Kullu hafin nari illa wahida. Sannan idan ka ɗauki wannan gabar misali kace za ka kafa hujja da ita, kowa zai ce shine. Ban gane ko kun gane ba. Kai abinda za ka yi shine kai fatan kana cikin wannan wahida din. Saboda duk inda ka je a duniya cikin wannan rikicin ake. Yanzu wannan Najeriya ka dai fa na gaya maka. Baka san na kasashen Laraba ba, da na Asiya, da na Ghana, da na Niger, da na ko ina akwai wannan matsalolin. To a takaice idan aka ce wannan rarrabuwa kashi 73 din, yanzu iya shirakun duniya guda sun fi 300. Shirak dariga kawai ta kai 313. Dariga kawai. Wannan tabbas har shek dan rubuce na faɗa. Ce dariga mu 313 ne, duk wanda ka rike zaka je aljanna. Kun gano na abin da kyau? To kaga dariga kadai sun kai 313. To ina ga kuma sauran wasu firaqud dalla din? Mu'tazila ba sa ciki. Khawarij ba sa cikin dariga. Haka za a ce lissafo maka. Sai malamai suka ce wannan taftariqu din da ake magana, kashi 70 din nan da uku da Annabi ke magana, wani abu ne mai zaman kanshi. Dan kace iya 73 ne, to kashe-kashen musulman duniya ya kusa 1000 yanzu. Ban gane ko kun gane ba. To Annabi sai misali abinda kai za ka yi shine kai kokari ka bauta wa Allah da abinda ya tabbata Qur'ani da hadisi, duk wani hayani ya ka fita a ciki. Shikenan ka huta. Ba sai ka ce kungiyar mu ce kaza ba. Domin kungiyar taka an san shekaran da aka kafa ta. Malamin naka an san shekaran da aka haife shi. Kun fahimta wannan abin da kyau? To shekara 1000 da ya wuce ana musulunci da daruruka. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ya ce da manzon shi da kuma ainihin sauran musulmai gaba daya, fa sayakfikahumullah, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ishe ka, ya kai wannan annabi mai girma, shi zai taimake ka akan dukkanin abokan adawanka, shi zai taimake ka akan dukkanin azzalumai da munafikai da mushrikai da yahudi da nasara. Wa huwa as-sami'u, dan Allah shine mai ji, al-alim kuma wanda yake masani. Allah sai ce sibghatullah, addinin Allah. Kalman as-sibghu shine rini. To malamai suka ce kalman sibghatullah ai iltazimu sibghatullah, dan sibga din nan maf'ulun bihi ne, kana kaddara masa wani abu. Iltazimu fi'li amri ne, fa'iluhu zai zama antum. Ina fata an gane. Ya ku musulmai, kulizinci addinin Allah, ku rike shi hannu biyu. Waman ahsan min Allah sibgha, wa yafi Allah iya rini ya zama kyakkyawa. Sai malamai suka ce wannan ayin tana raddi ne ga masu ainihin baptisma. Idan mutum shiga addinin Yahudanci ana masa wanka, wankan tsarki. Haka addinin Kiristanci ana maka wankan tsarki. To wannan tsarkin suna kiran shi da asibhu, bi ma'ana wa arrina ka. To wannan rinin Allah sai ya ce to ku bar shi sibghatullahi, kulizimcirinin Allah shine musulunci. Wa man ahsanu minallahi sibghatan, wa yafi Allah iya rini. In dai rini suke yi an shiga addinin su, to ga addinin Allah yafi kowanne kyawu. Shine ma'ana wa man ahsanu minallahi sibgha, babu wanda ka Allah iya rini. Wa nahnu lahu abidun, kuma lalle mu kan a gare shi kadai muke bauta, shi kadai muke kadaitawa da tauhidi. Sai Allah ya ce mi
qul atuhajjuna billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
Allah ce kulka ce ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam atuhajjuna fillahi shin kuna jayayya da mu ne dangane da al'amarin ubangiji kuna musu da mu cikin lamarin ubangiji subhanahu wataala bi ma'ana kuna jayayya da mu cikin tauhidin Allah ce wanda muka shi kade za a bautawa wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku kalman ar-rabbu wanda ya samar da kai daga babu zuwa akwai wanda kuma shine yake gudanar da rayuwanka wanda kuma shine yake ikon karbar rayuwanka duk wanda shiga cikin ar-rabbu shi yasa babu wanda yake samar da abu daga babu zuwa akwai in ba Allah ba shi kadai abinda babu shi zai samar da shi amma duk abinda wani halitta zai yi wani abu yake dauka ya canja mishi fasali ban gane ko kun gane ba duk wanda ya kera wani abu ya dauka ya canja ya maida shi wani abu duk abin da ka kalla a duniya to dan adam wani abu ya dauka ya sarrafa ya maida wannan abun wani abu amma Allah kuma babu ne zai kawo abu shine ar-rabb kenan sai sa kira kanshi da rabbul alamin ubangijin talikai wa kullu man si wallah suka ce me alam duk wanda ba Allah ba sunan shi alam jami'in shi al-alamin to sai ya ce wa huwa rabbuna alhali shine ubangijin mu shi ya samar da mu daga babu zuwa akwai kuma shi yake gudanar da rayuwar mu wa rabbukum kuma shine ubangijin ku walana a'maluna aikin mu yana gare mu walakum a'malukum haka nan kuma aikin ku na gare ku tunda kuna musu da mu kun kareta addinin mu kun kareta Allah to lakum dinukum waliyadin shine lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun amma mu kan gare shi kade muke ikhlasi muke kadaita shi da bauta muke kadaita shi da uluhiyya ba mu hada shi da kowa shine ma'anan wa nahnu lahu mukhlisuna sai Allah ce am taquluna ko kuma kuna cewa inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa wa yaqub da annabi ishaq da annabi yaquba wal asbata da kuma jikokinsu kaga can wal asbati saboda me saboda ila ta zo kafin sunan ibrahim da aka ce ila ibrahima ibrahima ya zama majrurun ne bi ila wa alamatu jarrihi al fataha li'annahu mamnu'un min as-sarfi to sai ya zama isma'ila ma'tufun ne ala ibrahima haka ishaqa haka yaquba wal asbati saboda shi larabci ne kun fahimci abin da kyau anan kuma inna ta gabaci ibrahima inna ibrahima ya zama ibrahima maf'ulun bihi ne mansubun isma'ila ishaqa yaquba dukkan su ma'tufun ne ala ibrahim wal asbata ma'tufun ne saboda inna ta gabaci shi sai Allah ya ce kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ko nasara bi ma'ana kun zo kuna cewar waɗannan annabawan kaf yahuda sun ce yahudanci suka yi nasara sun ce nasaranci suka yi Allah sai ya ce qul a antum a'lamu am Allah shin ku ne kuka sani ko Allah ne ya sani shi Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kuma kana minal mushrikin cewar annabi ibrahim bai yahudanci ba annabi ibrahim bai kiristanci ba sannan sai ya raddi da kuma mushrikan makka wa ma kana minal mushrikina bai kuma addinin shirka ba to wani addini yayi hanifan musliman addini mai kakke shine addinin musulunci to shi ga abinda Allah ba da labari ku ga abinda kuka ba da labari qul a antum a'lamu am Allah Allah ne ya sani ko kuka sani a lokacin da suka rayu ma ku ba fana shi kuma Allah yana nan kafin halice su yana nan a lokacin da suke raye yana nan bayan sun bar duniya maganan Allah za a dauka ko na ku shine qul a antum a'lamu am Allah wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah da dai bai zamo gafalalle ba dangane da abin da kuke aikatawa. Wannan ayan da ire-irenta suna cikin ayoyin da suke halatta tattaunawa dangane da addini. A tattauna dan neman ainihin gaskiya ya halatta, ba a tattauna na cin mutuncin juna ba, ba a tattauna na zage-zage ba, ba a tattauna na neman suna ba. Ka san ayo, idan kana neman suna a Najeriya, ka zo ka kafa kyamara ka ci mutuncin masu mutunci. Yanzu nan zaka samu followers. Yanzu inda a ce za mu kafa kyamara, mu zo mu ci mutuncin Sheikh Balalo misali, mu zazzage shi, a gobe sai mun samu followers 5,000. Ko kuma na kafa kyamara na tsitsino Sheikh Sani Jingir, Sheikh Sani Yahaya, sai mun samu followers 1,000 kaza. Ko kuma yanzu cicci mutuncin Sheikh Sani Rijiyar Lemo misali, ko kuma yanzu tsitsino Tinubu da matarsa. Kun gane ko? Yanzu na zaka shafin ka ya tashi san tsafin bala'i. Wato mu duk abu na alkhairi ba shi ake so ba, abu na sharri da rashin mutunci da batanci da kage. Yanzu nan za a kabar bari a ce kaga ba su fadan gaskiya. Allah sauke. To ana tattaunawa ne na ainihin girmama juna. Hatta ahlul kitabi Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Sannan kuma in ka duba Allah ya tattauna da ainihin kafure, gashi nan a antum a'lamu amillah. Allah ya faɗi nashi kun faɗi naku, to a antum a'lamu amillah. Yace inna awlan nasi bi ibrahima lalladhina taba'u wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu lil mu'minina. Sannan kaga Allah yake cewa alam ta ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi. Kaga hajjan ajayayya ne, sun faɗa shi ma ya faɗa, sun faɗa ya faɗa, ƙarshe ya kure su. Yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ubangiji na fa shike kashewa ya raya. Sai yace an uhyi wa umitu, yo ani ma na iya wannan. Aka kawo bayi guda biyu, ya kashe ɗaya yace kai eje ka, ko shi ma ya kashe ya raya kenan. Annabi Ibrahim saboda annabin Allah ne, sai yace fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa adbiha min al maghrib. To ni Allah nawo shike fidda rana daga gabar, kai kuma ka fidda naka daga yamma. Fa buhital ladhi kafar wallahu la yahdi al qawm al zalimin. Allah ba shi da mutane waɗanda suke azzalumai. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa aurare da dama, yace fa in hajjuka, idan sun yi jayayya da kai ya kai wannan annabi mai girma, fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an, ka ce da su ni kan na miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da duk wanda ya bi ni ya imani da ni. Kaga yace fa in hajjuka, kaga nan ma sun faɗa ne annabi ya faɗa. To ire-iren wannan akwai su da yawa cikin alqur'ani mai girma. Wa hajjahu qaumuhu qala tuhajjunni fillahi wa qad hadan. Duk waɗannan hajja hajja din tattaunawa ne da annabawa suke da ainihin kafurai. Haka babu laifi a yau wani a tattauna da shi, ko wane ne shi. Ahlus sunna ne dan uwanka, ku tattauna dan ku fahimci juna, amma ta hanyar girmama juna da mutunta juna. A ba ahlus sunna bane dan bid'a ne, babu laifi ku tattauna a girmama juna dan neman gaskiya. Hatta wanda ba musulmi ba a tattauna dan neman gaskiya. Yasa Ahmad Didan Allah mishi rahama da waɗanda suka biyo bayan shi irin su Dr. Zakir Naik, kaga suke tattaunawa da waɗanda yake ba musulmi ba, amma ba za ga ana cin mutuncin juna ba. A faɗa duk abin da za a faɗa, hujja ake nema, kawo aya, kawo hadisi, a Bible an ce kaza, a Bible an ce kaza. To amma mu sai kasance babu girmama tattaunawa, sai dai kage da sharri da cin mutuncin juna. A ci gaba da farraka al'umma a lokacin da kuma makiyanmu kuma kansu a haɗe suna ci gaba da yakanmu, kuma suna cin nasara a abubuwa da dama, mukun kullum muna ƙarawar gajewa. Allah subhanahu wa ta'ala yace wama Allahu bighafilin amma ta'malun, da dai Allah bai zamo gafalalle ba dangane da abin da kuke aikatawa. Sai Allah ya ce ni waman azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. Allah ya ce waye fi zalunci samo da wanda ya koye shaidar da take wurin sa, shaidar da kuma ta zo ne daga wurin Allah subhanahu wataala. Bi ma'ana a cikin at-taura da injila akwai labari game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amma suka koye suka ki fada to wannan sai ya zama babban zalunci ne. Haka kai ma a yau idan akwai gaskiyar da ka sani da wani hadisi amma saboda ya saba da ra'ayinka ko ya saba da ra'ayin kungiyanka sai ka ki ka fada saboda ka kare wani san zuciyanka ko san zuciyar malaman ka ka shiga cikin wannan haramun ne boye gaskiya ko da ta saba da kungiyarka ko da ta saba da kai abinda kake so a yi. Haka naji wani malami jiya wanda bazan faɗi sunan shi ba har sai da naji kunya ina jin wani karatun shi da daddare an tura min yanzu ina kare wani abin da kungiyarsa take kai wanda na san shi ya san ni na san bai wanda yake da shi na karatu amma da ke ƙarya yake karewa kai ka ce bai karatu ba yana ta kwaba sai ya gamsar da mutane cewar abin nan dai haka yake kuma alhali ba haka yake ba yaban tausayi yaban dariya duka a lokaci daya to wannan baya halatta cikin addinin musulunci yana daga cikin cikan adalci shine ka faɗi abin da yake gaskiya koda ya saba da abin da kake so koda ya saba da abin da mutanen ka suke so koda ya saba da abin da kungiyar ka take kai wannan shine adalci kuma wannan shine musulunci wallahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah bai zama gafalalle ba dangane da abin da kuke aikatawa sai aya ta karshe
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun
Allah ce tilka ummatun waɗancan da aka baku labari annabi Ibrahim da sauran annabawa da mabiyansu ummatun al'umma ce kad khalat wacce yake ta shude ta riga ta koma ga Allah laha ma kasabat abinda ta aikata kyakkyawa ya tabbata a gare ta walakum ma kasabtum haka kuma abinda ku aikata kyakkyawa ko akasin haka ya tabbata a gare ku bi ma'ana aikin da suke na lada wannan nasu ne ku ba na ku bane ba haka aikin da za ku yi na lada a yau shi zai kwace ku ranan gobe kiyama su ba abin da ya shafe su lahum a'maluhum wa lakum a'malukum lana a'maluna wa lakum a'malukum shine laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a lokacin da suke rayi ke sa ka'ida ne annabi ya ba mu a cikin hadisi ingantacce yake cewa man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda yake bai aiki mai kyau ba ya zanto ya zama kuran baya ranan gobe kiyama to fa dangantakan shi da wani mutumin kirki ba zai mai da shi sahun gaba ba kar ka dauka cewa dan kai dan wane ne ko jikan wane wannan zai saka shiga aljanna inda dangantaka na kai mutum aljanna da Abu Lahab ya shiga aljanna domin shi babban annabi ne da mahaifin annabi da shi Abu Lahab mahaifin su daya kaga baffa ne mai karfi amma Allah tsine mishi a cikin Qur'ani tabbada da Abi Lahab wa tabba wannan dangantakan bata amfane shi ba ko haka annabin ya gaya na Fatima yace ya Fatimatu bintu Muhammadin ko binta Muhammadin duk ya halatta a larabci idan ka ce ya Fatimatu bintu Muhammadin ya zama badal na Fatima idan ka ce ya Fatimatu binta Muhammadin ya zama binta Muhammadin dinnan munada ne mansubun daliban nahwu za su gane me nake nufi wani kuma Allah ba shi ladan sauraro to sai ce ya Fatimatu bintu Muhammadin yake Fatima yar Muhammadu akwai girma sama da wannan sai ce salini min mali mashi iti ki tambaye duk abin da kike so daga cikin dukiya na zan iya baki fa inni la uquni anki min Allahi shay'a ranan gobe kiyama bazan wajatar da ke komai ba a wurin Allah in baki aiki mai kyau ba bazan cewa Allah dole sai Fatima ta shiga aljanna ba to kaga idan nana Fatima da darajarta da matsayinta a wurin annabi annabi ya gaya mata wannan ina za a ce a yau dan kana wani kungiya zaka shiga aljanna kawai dan kai memba ne na wannan kungiyar ko kuma a ce a dan kai misali babanka shine wali wane ko shehi wane dole sai ka shiga aljanna ko shine allama wane ba haka abun yake ba aikin ka ne zai kubutar da kai a gaban Allah subhanahu wataala ba dangantakanka ba domin dangantaka dan annabi Nuhu ma dan wuta ne karewan dangantaka kenan matar annabi Nuhu yar wuta ce matar annabi Lut yar wuta ce da nassin alqur'ani mai girma to saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin maganganunmu da ayyukanmu ina ganin ya kamata mu tsaya mun kwana akan izu sai qul subhanahu sai Allah kai mu sati mai zuwa insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah man afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.